Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini 10 ga watan Janairu a cikin shirin za a ji cewa a wasu jihohin Najeriya an samu kullar abinda hukumomin lafiya ke cewa kucin cutar polio ne amma duk da haka za a tashi tsaye
ba polio bane ta ka samu an samu kamar alama ce tana da zuwa kai ba sabulitin virus 38 muka samu a goshin
kamar kowace ranar Litini yau ma muna tafi da shirin zanguran matasan BOA wanda Nasiru Adamu Ezikaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan tuno mana amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya shugabannin yankin yammacin Afirka sun kaka bawa kasar Mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibin tallafin kasuwanci da kudade ga kasar shugabannin sojojin Mali sun ce za su ci gaba da mulki na tsawon shekaru hudu maimakon gudanar da zabe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali takunkumin ya nuna mafi girman sakamako ga kasar Mali har ya zuwa yanzu kuma sun hada da rufe iyakokin kasa da na sama da wasu kasashe dake cikin kungiyar ta ECOWAS an bayyanar da hakan ne a cikin wata sanarwa da aka fitar bayan wani taron yini da aka yi a babban birnin kasar Ghana Kabore ya fada a jiya Lahadi cewar shirin abin damuwa ne ga daukacin yammacin kasashen Afirka Manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha sun bayyana kadan daga cikin kwarin gwiwar su a jiya Lahadi cewar za a sassauta zaman dardar a tsakanin kasashen su a tattaunawar da za a yi a makon nan a nahiyar Turai dangane da dimbin dakaru da Moscow ta girki akan iyakarta da Ukraine da kuma bukatar Rasha na samun tabbacin tsaro a yammacin Turai Yana da wuya a ga cewar za mu sami wani ci gaba na bindiga akan Ukraine, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa shirin State of the Union na gidan talabijin CNN. Za mu saurari damuwar Rasha game da atisayen sojin NATO a tsakiya da gabashin Turai, in ji Blinken, amma ya kara da cewar za su saurare mu game da dakaru sama da 100 da Rasha ta girki a bakin iyakar Ukraine. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
A gaida Yusuf. Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya inda 'yan shekaru bayan ayyana ta a matsayin wadda ta barranta daga cutar polio aka sake samun kullar abin da hukumomin lafiya ke cewa hucin cutar ne ba ainihin ta ba daga cikin jihohin da aka samu gyauran cutar ta polio akwai Bauchi Abdulhah Muhammad Garika
Kananan hukumomin da aka gano kwayar cutar polio mai nau'in CMPV2 su ne Toro, Warji, Darazo, Nisau, Dambam, Zaki, Tamaare, Alkaleri, Kanjuwa, Bauchi, Katagum da kuma Shira. Da nake tattauna da shi ta wayar tarho, shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar Bauchi, Dr. Rilwan Muhammad ya ce an dukufa ka'in da na'in wajen wayar da kan jama'a tare da hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya, wato WHO, a yayin da an kaddamar da alluran rigakafi a kan iyakokin makwabtan jihohi.
Ba polio bane ta ka samu, an samu kamar alamar da tana da hana zuwa kai ba, sabulitin virus 38 muka samu a goshin saka. Local government, Bomshak, Nakamara, Lura. At so for you, a quaker she's doing. A quaker, a person, a quaker life, a quaker kill. Life, a sin, a quaker kill, for your person, can you go? But no, for you, need over. Alarm and tell a number three when you come on, but I don't like you to go. So I took a car, I took a watch, and also Joey da ake da shi duka an jaye a yaluwar da kawai farko
wanda kai mutane an dauki wani shiri don tabbatar da cewa wannan abu bai yi
kana daga tabbata farko da shekara da cigaba da kuma daga daga tabbata an fara aiwa shiri kenan daga kan hukumar yaro wanda kake kana biyar ba
to
kaga ba shiri mun je bodan Kano bodan Kaduna bodan Jos duk inda ga boda yake mun yi boda synchronization wayan nan su Allah tsara wannan Allah tsara shugaban Allah tsara ka gane ba shi ne ga boda synchronization ya zo daga kafin boda ana kokari yayi an zo kuma an tabbatar da an yi wani abu da OPB a lokacin gaman guda bakwai su ne high risk water boci high risk water su ne guda bakwai din nan mun samu allo daga kai miliyan 2,338 ko mun training worker ta mutuka da ke da local government
to kun sanar da hukumar ita kula da lafiya ta duniya dangane da wannan yanayi da jagoci ta shiga
da mun so ne fa jihohi goma sun shatara goma shatara ne a Najeriya ba mun kaje bane har da mun ce su buke yayi
to
bayan su goyi yawa da su ne yake daukan sabbin su suke biyan kuɗin kai wa ma'ai ba mun ce ne idan muka dauka su zai aika Abuja aje aika sun hada a ce mana eh ita ne wannan ba ita bane ka gane ba
eh
an samu a environment 38 a local government 12 wanda suke da wannan nau'in polio
eh
environment ne akwai kuma wani mutum 12 ne ko sha shi da ne su ma wanda suka kama aka samu a cikin yara kana sake shi ne amma ko bai fito ciwon ba ko wata nau'i ne na polio ta zo amma ba ta ba polio bane ba wild polio bane amma dai gaskiya mun da kashi da wasawa amma duk da aka ba wani matsalan Allah da zaka da aka ba su to wuri yake musu abu na daka ne ka gane ba da muna ganewa da wuri
Dr. Luwanu Muhammad shugaban hukumar kula da inganta lafiya a matakin farko a tattaunawa da shi game da bayyanar kwayar cuta mai kama da nau'in polio Abdulrahman Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
Agai da Abdulrahman yanzu kuma ga Yusuf dauke da labaran duniya kashi na biyu
Jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonan tsohuwa da gurneti a jiya Lahadi kan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabancin sojojin kasar inda likitoci suka ce an kashe wani mai zanga-zangar masu zanga-zangar sun yi tattaki ne daga birnin Omdurman zuwa Bahri garuruwa biyu dake daura da babban birnin kasar Khartoum suna rera taken kai hari ga shugaban soji Abdullah Fattah al-Burhan wanda ya karbe madafan iko a wani juyin mulki da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba ya kuma kimitanta yarjejeniyar raba madafan iko na wucin gadi da fararen hulla wani mutum daya ya mutu bayan wani harsashi mai sa hawaye ya same shi a wuya a cewar wata kungiyar likitocin Sudan dake da alaka da masu zanga-zangar ko da yake ba bayyana da inda abin ya faru ba hakan ya kai ga adadin fararen hulla da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin a cewar likitocin wanda kuma suka zargi sojoji da kai hare-hare a cibiyar kiwon lafiya dake kula da masu zanga-zangar da suka jikkata tare da kai hari ga ma'aikata sabuwar majalisar dokokin Iraki ta sake zabar kakakinta a wa'adi na biyu Wannan wani mataki ne na farko na kafa sabuwar gwamnati bayan babban zaben kasar da aka gudanar wanda wasu bangarori masu karfi a Iran ke marawa baya suka ki amincewa da sakamakon zaben a bisa la'akari da wannan tada zaune tsayin taron ya gamu da hatsaniya inda aka kai babban dan majalisar da ke jagorantar zaman zuwa asibiti saboda hatsaniyar taron da ya haifar da wani dogon lokaci na cece-kuce na siyasa a tsakanin kungiyoyi da ke hamayya da juna domin zaben sabon shugaban kasar da Prime Minister.
Sai da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya. Karfa'a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka kodayo shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a dan shakatawa wannan Nasir Adamu Edikaya ya shigo da shiri na gaba.
Zauren matasa. A sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA dake taba abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya mun tsaya ne a zantawa da muke da matasa a Bauchi arewa maso gabashin Najeriya kan shekarar zabe ko shekarar yakin neman zabe, inda wasu ƴan siyasa masu bahaguwar dabara kan so yin amfani da matasan don biyan muradunsu na son zuciya. Matsalar kan faru a kudanci da arewacin Najeriya. Matasan su hada da Al-Mustafa Haji Sufi, Rayyan Dairo Usman, Abdurrahman Amfen Shekal, Aminu Mai Manja da Dalla Mai Hanson Baljanga. Ku kasance da zauren matasa na VOA.
Kamar dai ciyawar nan ta kainuwa yau ga mu cikin shiri na har yanzu tunanin matasan na baya ne su a ganin su me da su samu kuma iyayen su suna da laifi babu yadda za a yi ka ga danka ya dawo maka gida da wasu kayayyaki gariyo ne adda ne tuka ne me barkate a matsayin ajiya gobe muna da samu ko zamu je gari ka sa yawon kamfen ka bar dan ya zauna maka da wannan abin a cikin gida ba za ka san yadda za ka yi da shi ba iyaye sai suka sakargance duk abin da yaran suka yi me da su samu su taimake su ko suka mai da haka shine a matsayin ci gaban su
alhamdulillah na dawo Allah mai son gaye barjanga
yawa Allah mai na kamar yadda sauran yan uwanka suka fada in an kula kusan wannan abun yana shafar yara ne ƴaƴan talakawa ake kuma yawancin su watakila akwai kuncin tattalin arziki ne ko talauci yake sa su fada cikin irin wannan matsalar
Na'am eh hakan yana kasancewa amma sau da dama idan kai la'akari duk dan siyasan da zai fito neman kujera da schedule din sa yake shigowa akwai tsarin matasan da za a aike da su ta bangaren bangal siyasa akwai kuma tsarin matasan da za a dauke su wanda su da sallafa masa su ne duk inda zai je in ta'addanci da su in ma meme dai da su yake tafiya to don haka nake kira ga matasa din mu yi karatun tana su jiya ba abunda ta iPhone ballin tana su kuma din siyasa muna kira a kare su da su kara sanya tsoron Allah a cikin katansu shugabanci amana ne a yanda kai sakaci tarbiyar wani yaro ya gurbata Allah zai maka tambaya ranar kiyama to da haka muke kira a gare su duk wanda ya shuka mai kyau zai girbe mai kyau insha Allah
kai tambaya akan maganan talauci da yake yaduwa sunana Aminu Yamanja su ɗan siyasan su suke haifar da talaucin a cikin mutane saboda su kunta mutane sai lokaci irin wannan na campaign ko wani abu idan yazo wai sai a ce da a watsa musu su diba to kaga irin wannan abubuwan ba abu bane wanda ya kamata
ya ga wannan randa yake cewa talakawa waka dini a watsa musu tsaba kawai
a watsa musu kaga sai zo zo su diba da lokaci to ya kamata ɗan uwa na matasa su ga makarantar ta da su su gane fa ana musu shugo shugo ba zurfi ne akan yi amfani da su ne bayan an gama kuma sai a zubar da su ma'ana an ci moriyan ganga anya da koranta
wannan gaskiya ne magana Aminu ma ce ta faɗa maka hankali ai mafi yawanci in ka lura abin da yanzu ake faɗa mafi yawanci ɗan siyasa wannan talauci da al'umma suke ciki ba daga Allah bane mafi yawanci talauci ne daga shugabanni da suke daurawa talakawa sabila da sun samu in suka wadata al'umma da abin da za su ci abin da za su sha to sun san ranar zabe da me za su mu campaign to shi yasa aka jefa mutane a cikin halin gunji da halin yunwa da halin laha'ulai abin da zaka ci yafi karfin ka wai sai an shiga shekarar zabe shekarar da aka shige ta nan kenan yanzu aka abubuwa sun yi sauki to wannan mu ma talakawa ya kamata mu gane
har ga Allah ya kamata mu ma mu gane mu farga da sauran uwa na matasa duk wanda suke jin madadi wannan lokaci da wanda
kuma har yanzu abin da na fi kara fahimta ma da Mustafa Sufi wani sanar da yan ɗayar Usman ni ma na dawo cikin wannan teburin alai na shiru wato musamman in ka dubi hidimar mu ta kasar mu ta Najeriya talaucin nan fa suna ce kawai amma an kirkire ta ne tuntuni saboda ya tsaya akan talaka bangaren karatu ba a baka dama kai karatu ba an kashe ka da talaucin wannan wanda ka tura marar tausayi din wanda dauke ka yana yawo da kai akan titi kana yawo a mota an yadda kai kuma da kaka kame da kai gurgu kaga ba ka je makaranta ba daya na biyu ya hana ka zuwa wurin kasuwanka ya amfani da kwakwalwanka memoryinka ya iliminka ya yi diabetes ɗinsa shi kuma ya dauki dan sa kai shi yana tan Cyprus ko kuma yana tan Malaysia ko yana wani bakin ruwa kai kuma an barka da yunwa kana yawo akan titi kana gadin poster kana jin waka kana dalle an kawo kwaya kamar yadda wani da zai ke faɗa Malam Mustafa yake cewa a dauki har da ruwan kwata da waye haka za ka ga mota ta an maida mu haka mun manta cewa iyayen mun nan da wa'incan din nan dukan mu fa kowa na da kokolwa ina muka manta kokolwa kokalen mu wannan ya kamata a ce sai ya mu tsayin daka mu dawo da tunanin mu daya mu ma mu zama kaman yaran su ko a ina kake
haka ne wani abu ne yake tare wannan suna na dan Lamiyan Songaye Barjanga na kara dawo akan wannan na kara dawo akan
wannan bari ma wannan tambayar tunda an tattauna kan wannan yaya to in haka ne tunda an gano cewa yan siyasa na da hannu wajen samar da wannan matsalar idan suka zo suka samu matasa a wannan karo wato gabanin shi wannan zabe in Allah ya kai mu na 2023 yaya kamata matasa su yi hulɗa da yan siyasa saboda abubuwa su gyaru su zama ba irin yanda suke faruwa baya ba
alhamdulillah yanda ya kamata su yi da su tunda yanzu an riga da an sha mu mun warke duk dan siyasa da zai maka irin wannan shigo shigo ba zurfi din ku yi abu a rubuce da shi bayan a rubuce hada ku da wakilin sa wanda yana samun nasara zai iya tuntuba muku shi a tsakanin wata biyu wata uku ku samu sakamakon agreement din da kuka yi da shi before Allah ubangiji ya bashi nasara
malam na su na kalubalanta Allah ya san kai dan wallahi dan siyasan yanzu akwai dan siyasan da na san su da alqur'ani suke bin mutane karan zai da alqur'ani akan zai maka adalci zai maka waye zai maka waye har gida gida suke bi wallahi suke durkusa su gaida mutane su yi waye su nemi tabarrukin ku amma wallahi suna tafiya ko waya ba su dauka ba dan haka dan lami wannan ba gyara bane dole sai mun tashi fa mu matafan dan dole mu ga akan mu gaskiya
ai sufiya da siyasan take dukkan wani dan siyasan da kaga yana yawo a kowane anguwa a kasar nan yana da wakilin sa dan haka su yan siyasa suke sa jago wakilan su na anguwanni suna hada musu mata da matasa su zo su taru su hau kan drum su ce aqidar su na tafiya ne da matasa aqidar su suna da kikkiawar aniya kikkiawan shiri wa mata da matasa amma idan fa suka ci su wannan wakilin da yake cikin su na anguwan ku jiyin ku da shi ya kai ku ya muku tsani ma yadda za a taimake ku ta bangaren ilimi ta bangaren noman ku ta bangaren kasuwancin ku hakan ba zai yi
Aminu mai man jamakin kasuwar sassa laifin mu ne a duk lokacin da suka zo irin da makamacin irin wannan abin yaya abin yake ku tsaya ku da tsarin mutum idan tsarin sa ya muku sai ku bi shi idan tsarin bai muku ba ku canja idan mu ga tsarin mu kaza ne duk mafita wanda ya zama da a idan muka hau dan muku titi dan muku wasu abuwa irin wannan alƙarukan din na bakin baka ne wanda idan har mutum idan ma ya fito takarar me ma yayi tukunna me ma yayi ma tukunna kamu maka zabe shi
to ni dai wato
wannan ya nuna kenan dole sai an yi zama na musamman tsakanin yan siyasan nan da matasa a samu wata yarjejeniya cewa in kuka ci zaben nan za ku yi mana kaza da kaza ba wai a dinga ba wa matasa wasu ɗan kuɗaɗe kaɗan na shan shayi kawai shikenan magana ta ƙare ba.
Ai, wannan cutarwa ne, rashin wayewa ne da ya kamata duk wani matashi ma ya karatun ta nutsu makansa. Kuɗin da ake bayarwa nawa ne, mafi yawanci fa ɗan siyasa ya ba da mai tauri shine ba da mashin. Kuma kafin ka samu wanda zai biya mashin sai ku wani letter sa na yanki ko wata abin. Amma matashi da ke can ma bai san ma da wannan ba. To don haka dole ne mu gaya wa kanmu gaskiya matasan mu rage kwaɗayi. Dan Bahaushe yace motar kwadai a tashar walakanci take lalacewa kuma anan ake barin ta
sa a cikin mutun yazo kun zabe su sama da mutun dubu ya dauki mashin 100 yazo ya raba a garin ku dukan jahan ku ko kuma a ce ya dauki duka constituency sa ya dauki mashin 100 ya raba wai abun takaici kai mutaje zaka dauka kana rubutu kana tura kana cewa wai yayi kokari kai da ka tura shi kana neman asibiti kana neman makaranta kana neman saukin rayuwa a halin da ake ciki ba wai a'a mashin mu kai ɗiyan ka zai wadace ka ba ina mutanen yawayen ku
na sauraro anan zamu dasa ya ashir sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ilhikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ki cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
Nasiru yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke kira kuna aje mana
fara da jaridar The Nation jaridar The Nation da ya taro to taimakin shugaban kasar Najeriya Gemi Osubanjo ta halarta wani taro na shugabannin kasashen yammacin Afirka na ECOWAS domin tattaunawa akan rikicin siyasar kasar Mali da kuma Guinea Professor Osubanjo wanda ya wakilci shugaban kasa Muhammadu Buhari a wajen taron zai gabatar da kudurorin gwamnatin Najeriya game da mulki a waɗannan kasashe sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta cewa kimanin yan jaridu 2000 ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar coronavirus a kasashe 94 na duniya tun daga watan Maris na shekara ta 2020 a inda kuma a shekara ta 2021 yan jarida 1400 ne suka rasu sakamakon kamuwa da cutar yasin dai ya nuna cewa yan jarida 116 kenan ke rasuwa duk wata sakamakon kamuwa da cutar kamar da wata sanarwa da kungiyar fafutukar kare yancin yan jaridu na Press Emblem Campaign ta fitar a birnin Geneva na kasar Switzerland sai kuma jaridar The Guardian na cewa akalla mutane 200 ne ake kyautata an kashe a jihar Zamfara sakamakon hari da yan ta'adda suka kaiwa gauyuka daban-daban dake jihar ta Zamfara daga cikin waɗannan mutane dai akwai kimanin 10 da yanzu haka suka rasa matsuguni a ranar Asabar dinnan ne dai aka kai waɗannan harhari a gauyukan dake karamar kuma Anka da Bukuyum a jihar ta Zamfara. Sai dai jaridar The Guardian ta bayyana cewa gwamna Bello Mutawalle na jihar Zamfara ya ce mutane 58 ne suka rasa rayukansu. Ita kuwa jaridar Leadership cewa take tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya bayyana cewa jam'iyyar PDP ta tsaida matsayi cewa za ta zabi dan takaranta neman mukamin shugaban kasa ne a zabe mai zuwa daga ashiyar arewacin Najeriya. Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya bayyana hakan ne a lokacin da wata kungiya dake goyon bayan takarar tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ta kai masa ziyara a garin Mina. Sai kuma jaridar The Blueprint ta ruwaito shugaban majalisar dattijan Najeriya da Ahmed Lawal yana jajantawa yan kasuwan kuru da gobara ta kora musu shaguna. A cewar Dr. Ahmed Lawal, tuni dai hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ta dukufa wajen ganin ta tallafawa yan kasuwa da sauran masu hada-hada a garin Naguru dangane da wannan babban hasara da suka yi da gobara, tare kuma da yin kira ga hukumomi da su gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan gobara ta tashi a kasuwar Naguru. Sai kuma jaridar Tribune daya daga cikin manyan labaran tana cewa yan Najeriya fiye da 14,770 ne suka rasu a shekaru uku da suka gabata sakamakon haɗuran mota daban-daban a ƙasar. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
To akwai Babangida Jibrin kenan da sharhin jaridun Najeriya. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke kira kuna aje mana din.
Assalamu alaikum, mai magana Baba Iyam Shikaramin kuma Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Na Allah biya ku tura ka ku rika mana sakon mu gwamnatin jihar Bauchi. Ku taimaka mana hanya daga Rishe zuwa Tama, daga Tama kuma Sabacci zuwa Sabon Gari. Da Allah ya taimaka sa mana kwalta saboda ko kan kai mana mara samu ai saboda anan amfanin gona yake.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Kallami Jeje Kagara jihar Niger Najeriya. Ina yi ma gwamna jihar Zamfara tajiya akan rishin da aka yi a karama kuma Bukuyi da sarkin Bukuyi. Ina yi masa tajiya al'wanda suka rafu alarjikan su alarami shi su wanda suka mutuwa hutici da sarkin Anka. Duk abin da ya faru na kashe-kashen nan duk alarjikan su ana ba su hakurin dangana.
Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa jihar Sifa Jamhuriyar Nijar. Ina kirawa mai girma shugaba Bazum ya bude wannan hasin nan hasin farashi mai rahusa. Gaskiya wannan hasin yana taimakawa talakawa ya bude ko ina kai.
Assalamu alaikum sayan Hausa na wurin Amurka. Mai magana ɗan kaka CEO Kwadwo da Katifa Kogor kanawa karamar hukumar gerawa jihar Kano a Najeriya. Sayan Hausa na wurin Amurka, ga shawarar da nake mai ɗan Najeriya. A gaskiya ana so a zauna lafiya a samu sauƙin zarge-zarge duk wanda zai samu sauƙi walau farar hula ne walau mai dabara. To gaskiya musulmi a dinga rantsa da su da Qur'ani ko ka dinga haɗa da cewa in za su ci amanar al'ummar ƙasa ko kuma za su wuri a ci amanar al'ummar ƙasa to sai in Allah da Allah tabbata a kansu tun daga duniya zuwa lahira. Kuma kirin soci a ba su Bible ta yi irin wannan ran'uwar in yi su al'umma kowa ido maganin zarge-zarge a gani mutum amanar ya ce ga abin da zai faru a gare shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na wurin Amurka. Sunana Alhaji Musa Amir Kasiya ke da Najeriya na zuwa wuri. Ina kira ga talakawan Najeriya mu yi karatun talakawa mu haɗa kanmu. Wallahi wannan shugaba ya so alheri a ƙasar nan. Muna hakuri sun yawa a ƙasar mu Najeriya. Ka yi hankali da muna hoke.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma a taƙaice.
Shugabannin yammacin Afirka sun kakaba wa ƙasar Mali sabbin takunkumi da suka dakatar da galibi tallafin kasuwanci da kuɗaɗe ga ƙasar. Shugabannin sojojin Mali sun ce za su ci gaba da mulki har na tsawon shekaru huɗu maimakon gudanar da zaɓe a wata mai zuwa kamar yadda suka yi alkawali. Manyan jami'an diflomasiyyar Amurka da na Rasha sun bayyana da kaɗan daga cikin ƙwarin gwiwar su a jiya Lahadi. Kana an ji cewar jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonan tsohuwa da gurneti a jiya Lahadi kan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabancin sojin kasar, inda likitoci suka ce an kashe wasu da dama.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu amadadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tani gabatar da shirin da Salamu Abu wanda ya hada da kuma injiniya mu ne yanzu kan Salini Ibrahim Kasamu sai garba ke cewa sai anjima wassalam.